بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أصبر شاهد وقوة ذو القعدة هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادي شكرا دليه دا عشرين wanda daidai da 18 ga watan Februari daren 15 ga watan Zulqa'da hijira na da shekara 1420 wanda daidai da 18 ga watan Februari shekara ta 2000 a yanzu wani lokaci ne wanda muka alƙauranta wa jama'a cewa za mu taƙaitattun bayanai insha Allahu ta'ala dangane da siffar umra da kuma aikin haji ka sani dai da cewa Allah madaukakin sarki a cikin alqur'ani yana cewa walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila Allah ya farlanta wa mutane su je su ziyarci dakin shi amma wannan farlanci ga wanda ya samu iko da kuma hanyar yadda zai je zuwa ga wannan daki Allah ya ce wa man kafara wanda ya ki zuwa aikin hajji alhali Allah ya sauƙaƙe mishi iko ya bashi hanyar da zai biya tafi fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin Allah ya wadatu game da duniya baki daya kai kadai dan ka ki zuwa aikin hajji ba wani abu bane to sai Allah ya ce ba ma kai ba duniya baki dayanta halittu baki daya in sun ki yin aikin hajji ba su cutar da ainihin Allah madaukakin sarki da komai ba saboda haka mutane su san wannan aikin hajji farilla ne a cikin sunna al-Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito hadisi sahihi annabi yake cewa inna Allaha kataba alaykumul hajja fahujju Allah ya farlanta muku hajji dan haka ku yi hajji ya ku jama'a to a takeice waɗannan nasoshi na al-Qur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai malamai suka hadu akan su baki ɗaya cewa aikin hajji farilla ne wannan farlanci kuma akalla in kai shi so daya shikenan ya sauka daga kanka abin da zai biyo bayan wannan a matsayin ainihin sunna ne a matsayin mustahabi ne babu laifi in kai haka tare da cewa shi dai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi umra a rayuwar shi sau hudu sannan kuma ya aikin hajji sau daya haka al-Imam al-Bukhari ya rawaito da isnadi sahihi a cikin kitabul hajji a cikin littafin shi Allah madaukakin sarki ya taimake mu shekarun baya da suka gabata kamar shekaru 4 zuwa shekara 3 zuwa shekara 4 mun fara karanta littafin Hajjatun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kama rawaha Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu wallafar babban malamin hadisi al-Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani Allah ya gafarta mishi muna cikin karatun wannan littafi mun yi kasusuwa guda 14 sai muka saurara daga karatun saboda zamu zo mu ci gaba nan gaba insha Allahu ta'ala to a yanzu bukata ce ta taso ta cewa lokacin aikin hajji ya kusa saboda haka akwai bukatar a dan haskaka wa mutane kadan daga cikin abubuwan da suka shafi hukunce-hukuncen aikin hajji ya rage kuma sai kai kokari sai ka ainihin kula da cewa addinin musulunci ba addini ne na ƴan takife ba addini ne na waɗanda ake tsayawa a yi shi akan ilimi abinda aka haskaka maka anan in ka sauka kasar Saudi Arabia akwai malamai suna nan tun daga Larabawa har Hausawa waɗanda ake tafiya da su har waɗanda suke ɗalibai ne a cikin jami'o'i na kasar Makka da Madina kana da ikon ka je ka same su ka tambaye su bakai abun kunya ba kai abun alheri ka je ka bincika dan kai ibadarka wannan ibadarta ka ta ainihin zama karbabbiya to kafin mu fara bayanai dangane da siffar aikin hajji da umra muna so zamu gabatar da wasu nasihohi kamar yadda a karatun wannan littafi da Hajjatun Nabi muka ainihin gabatar a yayin da muka karanta nasiha ta farko daga cikin nasihohin da ainihin wato muke son mu yi wa dan uwa mai zuwa aikin hajji ko umra shine ka sani da cewa kai yayin da ka kudurci niyyar zaka je aikin hajji ko umra to ka cudanyu da wata ibada daga cikin manya-manyan ibadoji waɗanda suke guda 5 na rukunan addinin musulunci wanda wannan ibada falalatta ta aikin hajji ta kai in ka je ka yi wannan aikin hajji da ilimi ba da jahilci ba da sunna ba da bid'a ba da salihanci ba da fasikanci ba falalarka ta kai Allah ya gafarta maka zanubanka, ya wanke ka subul kamar randa mahaifiyarka ta haife ka. Haka hadisi ya zo sahihi a cikin Bukhari da Muslim. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce, wanda ya aikin haji bai yi kwarkwasa ba, bai zantutukan banza ba, bai yi fasikanci ba, yaje ya dawo salin alin, zai dawo kamar randa mahaifiyar shi ta haife shi, wato babu wani zanubi tare da shi. Dan haka yana da kyau, abu ne wanda ke da matukar muhimmanci, ka rinka ji tun daga zuciyarka hajjikinka ya nuna akan cewa yanzu kai ka cuɗanyu da wata ibada ne. Dan haka kamata yayi ka samu natsuwa, domin ibada ce wadda take dauke da dukkanin ibadojin musulunci baki daya. Aikin hajji yana dauke da ainihin sifa ta mutumin da yake muwahhidi ne tauhidi, dan akwai zikirori, akwai kalmomin shahada da sauransu a cikin shi, akwai salloli, akwai abubuwa na kame baki, akwai abubuwa na kauda kai daga duk abubuwan da basu halatta ba. Sannan kuma za a yi kokarin a dauke ka a maida kai kai ba kowa bane a wurin Allah madaukakin sarki, domin surar shigar da zaka yi za ta yi daidai da siffar shigar kowa ne. Sarki ne kai, bagaci ne kai, hakimi ne, gwamna ne, shugaban kasa ne, talaka ne, malami, jahili, duk baki daya tufafi iri daya za a sa. Kaga anan an ladabtar da kai akan ka san kaskantar da kai, shine abin da yake dabi'a ta musulmi. Kuma anan an fara nuna maka wata siffa ce daga siffofin kiyama, dan kiyama haka za a tashi kowa daidai da kowa. Wane ne wanda yake mai nagarta? Shine wanda ya aikata nagarta din. To haka al'amarin aikin hajji, ka rinka ji a jikinka cewa kai yanzu ka zan wani bawa daga cikin bawan Allah waɗanda suka shiga wata ibada ta musamman, wanda za su tafi su gana da ainihin wato Allah madaukakin sarki, ganawa ta musamman ba ta gani da ido ba, ba ta magana da baki ba, amma ganawa ta hanyar ƙara kutsawa, ƙara matsawa kusa da Allah madaukakin sarki wajen ainihin bauta mishi. Wannan abu na farko kenan. Wajibi ne alhaji ya rinka ji a jikin shi cewa shi fa ibada yake yi. Wannan shi zai sa ya iya bambance zaman kasar da kuma zaman kasar su. Dan zaman kasar su ya shantake, ba abin da ya shafe shi, ya zauna nan yayi mufakaha anan, yayi shewa nan, yayi shashanci nan, yayi dariya, yayi wasannin banza. Amma in ya san cewa can ibada yaje, to ba zai zauna zaman gulma ba, ba zai zauna zaman tsegumi ko zaman hirarrakin da ba su da amfani ba. Wannan ita ce ainihin nasiha ta farko, domin wasu alhazal gaba daya ba sa ji a jikin su cewa ma ibada suke. Dan duk abin da aka hana na daga dangogin sabon Allah kakaf, alhazan nan za ka ga sun kutsa tun daga gulma da shashanci, kai wani ma har ya kai ga kwarkwasa da mata yayin wanda yake bai halatta ba, wani ma har ya kai ga ya afka ga yin ainihin jima'i ko kuma yin zina. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. To abu mafi girma daga cikin nau'o'in wannan sabon Allah da ake maganar cewa mutun ya guje su dan ya sifanta da sifa ta bayin Allah na gari, ainihin wato shine shirka. Shirka shine laifi mafi muni wanda ainihin ake saba ma Allah da shi a bayan ƙasa baki daya, haka kuma a sararin samaniya. Saboda Allah yana cewa la in ashrafta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin, lalle in ka sake kai shirka aikin ka duk baki daya zai lalace, kuma zaka waye gari gobe kiyama kana daga cikin waɗanda suka ainihin yi asara. Saboda haka sai kai taka tsantsan akan haka, domin ka tafi aikin hajji dan ka dawo a matsayin bawan Allah salihi, sai kuma kaje ka dawo a matsayin ainihin shedanin mutumi kuma mushriki, to kaga al'amari yayi muni. Lalle ne ka guji shirka, ka guji duk abin da zai kai ka zuwa ga shirka. Don abin mamaki, wasu sai sun tashi tafiya aikin hajji ko umra, sai tafi wurin wani boka, boka ya bashi wasu irin layu ko kuma wasu irin abubuwa na surkulle, yana kewaye Ka'aba yana jefar da wannan laya, yana kewaye Ka'aba yana jefar da waɗannan attakaddu ko kuma waɗannan abubuwa da aka bashi nasar kulli. Waɗannan abubuwa ne waɗanda yake dama wajibi ka nisance su. To balle kuma halin da kaje zaka ainihin wato kusanci ainihin Allah ta wajen bauta mishi, wannan wajibi musulmi su kaurace waɗannan abubuwan. Shirka da dukkan dangoginta, tintibe ne zaka yi ka kira sunan wani shehi, shehu Tijjani ne, shehu Abdul Qadir ne, shehu Gumi ne, ko shehu wane ne, liman wane, kowaye zaka kira ka sani da cewa kar ka sake ka ainihin shiga cikin aikin hajji, Allah yana mai tuhumar ka da wani laifi daga cikin laifuffuka na dangogin shirka, ka kaucewa wannan abu tun daga nan. Kuma so ake kai tuba irin na fitar magana, magana in ta fita daga baki ba ta komawa. To so ake in ka bar wannan shirka dan kaga zaka tafi aikin hajji ko umra, so ake ko ka dawo kasar ku kuma ka dawwama akan ainihin tauhidi da tsayanta Allah, ka kuma dawwama akan gudu da kaurace wa ainihin shirka. Sannan abu na gaba, shine wasu alhazan abin mamaki mata ne za su tafi aikin haji ko umra sai kaga duk abin da ya saba ma shari'a ne daga bangaren jikinta shi zati ta sanya ainihin jamfar ce a hannayenta yatsunta a faratanta ko kuma kaga ta dabgada jambaki a ainihin wato lebanta ko labbanta sannan kuma kanta ta je ai mata karin gashi ko kuma ta je ai mata konawar gashi duk waɗannan abubuwa dama can ba su halatta ba a cikin addinin musulunci sanya jamfar ce sanya jambaki abin da ya shafi karin gashi abin da ya shafi kona gashi wannan ko kin yi ne ga mijinki ko kin yi ne dan mazajen waje ko kin yi ko dan menene shari'ar musulunci bata yarje miki da ke waɗannan abubuwan ba dangane da maza kuma wani sai ya tashi tafiya aikin hajji din sai shi kuma kaga ya aske gemun shi gaba daya to aske gemu dai haramun ne a cikin addinin musulunci shi ma saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya haramta a cikin hadisi sahihai waɗanda suka zo cikin Bukhari da Muslim kamar yadda hadisi sahihai din suka zo cikin sahihul Bukhari da Muslim Allah annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya hana mace ta karin gashi ko kuma ainihin ta yi wani abu da zai canza launin ainihin gashinta to mutane sai su kiyaye aske gemu dama haramun ne to balle a ce katin kare tafiya ainihin aikin haji ko umra wannan haramci ya kara tsanani kai da kake tinkara ka kara kusanta Allah kuma kana kara kusanta Allah cikin sabo wannan mugun abu ne in aka ce gemu da Hausa galibi yana bayuwa zuwa ga sabanin abin da shari'a take kira gemu shari'ar musulunci tana kiran gemu da saje da hana ƙarya duk wannan sunan shi gemu a musulunci dan haka babu wani saje da zaka kankare ko kuma ka cire wani hankariya gemu dai gemu ne ka bashi ainihin ya sakata ya wala haka sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ta nuna kar ka bi dukkan daddatse shi ko kuma ka babbagure shi ko kuma ka bashi gashi nan kamar wata ranar da zai fito yanzu sai an daga kai za a hangi gemu kuma wai ga gemun ya fito a wadace amma dukkan kankare shi wannan ainihin haramun ne sai a kula da wannan wanzamai masu aiskin baba da sauransu so ma duk ba shi cikin shari'ar musulunci wani yazo ya ce ka aske mishi gemu ka aske mishi kana askin baba ne na yan gayu kana askin wanzanci ne na gargajiya duk abin da ya zan zaka yi na daga aikin wanzancinka kar ka sake kai abin da yake ya saba ma shari'ar musulunci shi yasa aske gemu dai haramun ne a cikin addini kamar yadda muka gabatar sannan abin takeici abin mamaki abin kunya sai kaga ainihin namiji ya kawo zobe na zinare ya sanya a hannun shi ko ba zoben zinare ba ya dauko zobe na soyayya ya sanya ainihin a hannun shi waɗannan abubuwan haramun ne ba ma namiji ba hadisai ingantattu sun tabbatar da cewa hatta mata ma basu halatta su sanya irin waɗannan zobben zinare warawaran zinare sarƙoƙin zinare duk baki daya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi sassauci akan sanya waɗannan abubuwa a farkon al'amari ga mata daga ƙarshe manzon Allah ya zo ya faɗi doka ta musamman wadda yake ta haɗe maza ta haɗe mata annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisin da al-imam Ahmad ya rawaito a cikin al-musnad da ingantaccen isnadi yaga ayyashi fatimatu zahra da ainihin sarka ta zinare manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace fatima kina son a ce kuma fatima yar muhammadu da sarkar wuta a wuyanta tace a shikenan sai ta je sai ta cire sai ta je ta siyar sai ta siyo bawa ta yanta labari ya je ga manzon Allah annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace godiya ta tabbata ga Allah da Allah ya kwace yata fatima daga wuta saboda haka sarka ta zinare duk abin da yake mutawwaq a ainihin muhlaq ko muhallaq abin da yake ya kewaye haka warwaro ne ko ku ainihin sarka ce wadda take za a rataya ta a wuya ko mundaye ne na kafa duk abin da yake zai zan yayi round haka yayi kuri to manzo Allah ya hana mace ta sa inde na zinare ne sai dai ya ba da sassaucin abin da bai zan yayi round ba be ba kamar dan kunna mai da'ira ba a ce dan kunna ne wanda in ta makalashi a tsaye yake zai taho ne a tsaye ba kwana zai yi ba to wannan yayi musu sassauci za su iya sawa koda na zinare amma duk wanda yake yayi round abun wuya ne warawure ne na hannu na kafa ne ko dan kunna ne mai round annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ke son ya sanya wa masoyiyar shi wato matar shi kenan wata sarka ta wuta to sai ainihin sanya yake son ainihin ya sanya mata wuta sai sanya mata sarkar wuta ko mundaye ko warawure ko zabba ko dan kunne wanda yake mai round dan haka jama'a su bambance wanda duk yake yayi round to shine shari'ar musulunci tayi bayani akan ainihin haramci akai waɗannan hadisai ne sahihai waɗanda suka zo cikin musnad al-Imam Ahmad da sunan Abi Dawud da Ibn Majah da makamantansu. Wata ran wata mata ta zo da ainihin ita ma warawaranta a hannun yarta. Annabi yace kina bada zakka, tace a'a, yace to wannan wuta. To wannan sai fa'idantar da wasu sai suka ce sai wanda ba a bada zakka ne yake haramun. A'a, anan Annabi yana nuna mata haƙƙin waɗannan abubuwa ne. Domin inda aka gane wannan gashi da yaga irin su a hannun Ummu Salama, ya ainihin umarce ta da tasiyar ta je ainihin ita ma da ƴan tabawa kamar yadda Fatimatu Zahara yi. Karanta ainihin tayi karanta blog Al-Maram, zaka samu bayanai akan haka. Kuma ka karanta littafin ainihin Adabu Zifafi fi Sunnatul Mutahhara da kuma ainihin littafin Istanbuli wanda yake Tuhfatul Arus, duk zaka samu bayani. Karanta littafin Subul Salam, haka littafin Hujjatullahil Baligha ta Al-Imam Ad-Dihlawi. A takaice, wasu sai in sun tashi tafiya aikin haji sai ka ga namiji da zoben zinare ko agogon zinare ko tabarau din zinare, waɗannan abubuwan haramun ne a cikin addinin Musulunci. Zaka iya mallaka sarka ta zinare ko agogon zinare ko duk wani abu na zinare a matsayin ajiyar kuɗi, ajiyar dukiya, amma ba dan kai amfani da shi ba. Shari'ar Musulunci ta hana. Allah ya shiryar da mu. To sa'annan, na daga cikin nasihar da zamu yi wa ƴan uwa masu nufin tafiya aikin haji ko umra shine, wajibi ne ka je ka samu malamin da zai nuna maka yadda ake aikin haji a bisa ainihin Al-Qur'ani da Sunna, ko kuma ka samu wani jagoranci na aikin hajjinka da umra a bisa Al-Qur'ani da Sunna, sannan kuma a bisa fahimtar malamai magabata daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da waɗanda suka biyo bayan su, wato malaman farko as-salafus salih radiyallahu anhum ajma'in. Dalilin mu akan haka shine, abin mamaki, abin takeici, aikin hajji na daga cikin matsalolin addini da aka samu sabani kwarai da gaske a ciki. To wannan sabani sai ya hukunta lallai kenan ka nemi mafita, saboda dai Allah yana cewa wa makhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah. Abin tidda kuka yi sabani akan shi ko menene, hukuncin shi yana wurin Allah. Dan haka ashe duk irin sabanin da aka yi akan aikin hajji, akwai hukunci wanda yake na gaskiya akan aikin hajji. Misali, mas'ala mai girma akan aikin hajji tamattu'i ko kirani ko ifradi. Tamattu'i shine kai umra ka warware ka shiga cikin halacci daga baya ranar 8 ga wata, ka zo ka dauki haramarka ta aikin hajji, ka je kai aikin hajji, ranar sallah kuma ka samu hali ka ainihin yanka dabba a matsayin hadiya. Baka samu hali ba, kai azumi guda ainihin wato uku a Makka, in ka dawo gida kuma kai bakwai. A takeice zamu zo mu bayani akan haka insha Allah. Wannan dai shine tamattu'i. Kirani kuma shine ka ainihin gwama niyyar hajjinka da umra a aikace kuma ka zartar da haka ba tare da karaba a tsakani ba. Ifradi kuma shine ka tafi da niyyar hajji kadai. To waɗannan abubuwa guda uku sai da aka samu sabani akai tun daga kan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama. Abin da ya faru kuwa saboda Annabi ya dade a Makka bai ainihin aikin hajji ba, ya dade a Madina bai aikin hajji ba, sai a shekara ta 10 wadda yake ita ce shekarar da ya rasu a cikin ta sallallahu alaihi wasallama. Sai ran a wannan shekarar da aka tashi tafiya, sai Annabi ya bar kowa ya dauki irin haramar da yake so. Wasu sun dauki kirani, kamar shi kanshi Annabi shi ma kirani ya dauka. Wasu sun dauki ifradi, wasu sun dauki ainihin wato nau'o'i gashi nan. Sai da aka tafi daga baya, sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ainihin bayyana musu cewa mala'ika Jibril ya zo ya same shi, ya ainihin umarce shi da ya umarci sahabban shi akan cewa wanda duk ya riga ya dauki niyyar kirani, in ya riga ya koro dabba daga wajen harami, to wannan Qur'ani ya hau kanshi. Qur'ani yana cewa wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha al-hadyu mahallahu, kar ku aske kawunan ku har sai hadaya ta kai inda ya halatta a yanka ta, shine sai ta kai kasar Makka, kuma sai ranar babbar sallah. Dan haka shi kanshi Annabi tunda ya koro hadaya tun daga wajen Makka, daga Madina kenan, babu yadda zai yanzu ya lalata niyyar shi daga ainihin kirani ta koma ta matu'i. To amma sahabban da basu riga sun koro hadaya ba, sai Annabi ya ce ku sauya niyyarku daga ainihin kirani ta koma ta matu'i, in kuka yi umara ku warware. To wannan mas'alar ta yi musu nauyi, haka aka samu ainihin suka yi ta dan kai da komowa, sai da Annabi ya tsananta akan haka, sannan suka bi wannan. Wannan hukunci sai zan ya shafe duk wani nau'i na daga cikin nau'o'in aikin hajji, kirani ko ifradi. Ma'ana sai kai tamattu'i kenan, kamar yadda Al-Qur'ani ya tabbatar da haka, faman tamatta'a bil umrati ila al-hajj famastaysara min al-hadi, wanda ya tamattu'i bayan yayi umrar shi ya warware, ya dauki kayan shi na gida ya sa, ya ci gaba da huddar shi kamar mazaunin kasar Makka, daga baya kuma yazo ya dauki niyyar haji ya aikin haji. Allah yake gurgurdan dabbar da ta saukaka sai yanka rago ko tinkiya, dan akuya ko akuya, ko ainihin sa ko saniya, ko raquma ko raqumi. Waɗannan nau'o'i guda 8 samaniyatu azwaj, dangogi ne guda 8 ga sunan ɗayan waɗannan abin da ya saukaka sai ka yanka a matsayin hadaya. In bai samu ba shine sai kai azumi 3 can 7 a nan gida. Wannan mas'alar kamar yadda nace sai aka fara samun sabani tun daga sahabbai, saboda mas'ala ce da ta zo mutaakhiratun jiddan, ta zo a ƙarshen musulunci ne kwarai da gaske, dan haka wasu ba su san da ita ba. Wasu ba su san da ita ba. Misali, an share shekara 23 ana zaune da kai, ana ta karatu, shekara ta ƙarshe da za a yi wani bayani sai zan kai baka gari. Kaga duk inda aka zo cikin ɗaliban makarantar dole kai ɗalibin makarantar ne. To amma ga wata matsala mai muhimmanci baka sani ba, dan haka sai ya zama wasu da dama daga cikin sahabbai ba su sani ba, kamar irin su Abubakar, irin su Umar da makamantansu. Abin mamaki duk ba su sani ba. Sai ya zama har bayan mutuwa Annabi sallallahu alaihi wasallama suna bayar da fatwa akan cewa in za a yi aikin haji a iya yin kirani. Maka ce me yasa? Sai ce saboda haka Annabi yayi. To wannan matsalar sai ta kai har Bukhari ya ruwaito hadisi, wani dattijo zai yi ainihin aikin haji sai ya tafi ya samu malamai, wannan irin niyya kuke bani shawara in yi? Wasu suka ce kai kirani saboda Annabi yayi, wasu suka ce kai ifradi saboda an ce babu laifi a yi. Domin tamattu'i din har sun canfa shi. A jahiliya suna ga in ka sake kai tamattu'i to wani bala'i zai same ka kafin shekara ta kewayo, saboda a cikin watannin aikin hajji kai umara, ka yanke daga ihrami, ka ci gaba da hudda, ka sadu da matarka, kai hudda yau da kullun, kai kasuwanci, sannan daga baya ka zo kai ci gaba da ibada. Sai suke ganin duk wanda ya haka to wani jafa'i zai same shi. To dan haka bas cika bada fatwa da shi ba, sai a baka fatwa da kirani ko ifradi. Duk wannan mutum da ya gama kewayawa yana tambayar malamai, sai ya fado kan sahabi Abdullahi dan Abbas, yace algafata malam, zan yi aikin haji ne, me kake bani shawara? Sai yace kai tamattu'i, domin manzon Allah yayi umarni da yin tamattu'i. To sai abin yayi mai nauyi, manyan malaman gari masu nadi masu mukami sun ce ayi ifradi ko kirani. Wannan kuma dan yaro Abdullahi dan Abbas har aka gama aikin hajjin ma shi bai balaga ba. Ha Annabi ya aikin hajji, ha Annabi ya rasu, Ibn Abbas ko balaga bai ba. Shi kuma dai ya saba wa malaman gari. To amma maganar shi sai zan tayi karfi da yawa tunda ya ce Annabi ya ce. To dan haka sai wannan mutum ya ga to ya na iya, tunda dai yaron nan ya ce Annabi ya ce bari mu yi. Sai ya je sai ya daure sai ya yi tamattu'i. Bayan ya yi aikin hajjin shi ya gama sai ya kwanta sai ya bacci. A cikin baccin shi sai ya ji ana ce mishi hajjun mabrurun wa umratun mutaqabbala, hajjun mabrurun wa umratun mutaqabbala, hajjinka ta karbu, hajjinka ta yi, umarka kuma Allah ya karba. Yace sai ne gudu na je na gaya wa malam, algafata malam, fatawar da ka bani da ne aiki da ita, ka ji an yi mini kaza da kaza, an nuna mini a mafarki. Shi kuma mafarkin mumini, Annabi ya ce ɗaya ne daga cikin kashi 40 na annabta, 1/40. Annabta gaskiya ce babu shakka. To kamar ka ce 40/40 gaskiya ce ko? To mafarkin mumini wajen ƙarfin gaskiyar shi to yana ɗaukan 1/40 na ainihin wato annabta kenan. Abin da ake nuna maka in dai mumini ne mafarki to gaskiya ne wannan mafarkin. Dan haka Shehu Usman yace na daga cikin bid'a in kai mafarki ka bar shi ya wuce baka je ka binciki ma'anar shi ba. Ibn Khaldun kuma a cikin littafin shi Muqaddima ta Ibn Khaldun sai yace shi mafarki da ka gani in dai mumini ne yayi, in mugun mafarki ne wani sharri ne zai same shi a nan gaba, sai a nuna mishi wani bala'i a cikin mafarki don in ya tashi ya dauki mataki a kai sai Allah ya kiyaye wancan bala'in ko kuma ya zo da sauki. Idan kuma wani alheri zai samu mumini sai a yi mishi albishir, sai wani mafarki na farin ciki don ya dade a cikin farin ciki kuma abin ya zo ya tabbata. Sai malamai suka ce to a ƙarƙashin haka ne Annabi ya ce in kai mugun mafarki ɗayan abu biyu, ko dai ka je ka gaya wa malami ya fassara maka don ka san ma'anar shi kai tsaye ka ɗauki matakin da ya dace a kan shi kai tsaye, ko kuma in baka je ka gaya wani malami ba, ko dan baka so ka fada wani, ko kuma dan baka samu malamin da zaka gayawa ba, sai kai ta'awuzi kafa uku, ka tofar hagu gare ka in kai ta'awuzin nan kafa uku ka tofar ya isar maka a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim in ka kara da min hamzihi wa nafsihi yayi kyau don ba kira'a bane balle a ce lalle amma ta'awuzi na neman tsari yau da kullun in kai a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya isar maka insha Allah ta'ala a karkashin haka in ka fahimta kaga duk wani mugun abu tunda annabi ya ce mugun mafarki daga shedan ne to yanzu ka roki Allah ya tsare ka daga shedan to har daga sharrin shi kenan dan haka ka samu ka tanguwa daga wannan sharrin da aka nuna maka a mafarki wanda zai faru nan gaba jama'a mun gane wannan da kyau idan kai mafarki nagari sai annabi ya ce wannan ka gaya wa duk masoyinka ya taya ka addu'a ai wannan nayi mafarki naji kaza ko naga kaza ko naga kaza anan ka gaya wa kowa ka gaya wa duk masoyinka sannan kuma in ka nemi fassarar shi an fassara maka kaga sai ka ci gaba da addu'a Allah ya tabbatar maka da wannan alkhairi to dan haka wannan bawan Allah sai ya mafarki an ce an karba hajjin shi da umrar shi da yazo ya ga Ibn Abbas sai Ibn Abbas yace ka zauna wuri na duk wata in an bani albashi na rinka yankawa ina baka kana ci tunda kai mafarki ka dace da sunna dan haka muna shawarta ƴan uwanmu alhazai maza da mata akan cewa niyyar su ta hajji ta zama ainihin tamattu'i tamattu'i din nan shine abin da yafi karbuwa shine abin da yafi zama daidai har wayo ga hadisin Abdullahi dan Umar sahabi ne al-Imam at-Tirmidhi ya rawaito hadisin shi da kyakkyawan isnadi yazo yana wa'azi annabi ya karantar da ayi tamattu'i annabi ya karantar da ayi tamattu'i sai wani mutum yace alagafata mala ai babanka Umar ya hana ayi tamattu'i Abdullahi yace magana ta zaka dauka ko zaka dauki ta babana ai zaka dauki magana annabi ne ko zaka dauki ta babana yace a zan dauki ta annabi yace kai tashi ka ba mu wuri duk da haka yi wartake shi ai tun farkon aka ce annabi ya ce karka kawo wani ya ce ma don haka shi Ibn Abbas zai miƙe yana wa'azi jama'a annabi yayi umarni da ayi tamattu'i in za ku yi hajji ku yi tamattu'i sai suka ce ai Abubakar da Umar su sun ce a rinka yin kirani sai yace jama'a an kusa ai kwarankwata za ta sauka bala'i zai sauka daga sama Allah zai ruwan duwatsu me yasa yace saboda ana cewa annabi ya ce kuna cewa Abubakar da Umar sun ce don haka annabi ya ce ayi tamattu'i jama'a ku yi aikin hajji tamattu'i maza kuke ko mata yafi sauki na daya kenan bayan yafi sauki sannan kuma ya dace da sunna dama ita sunna haka take ma'ana sunna ita ragon malance ga mai ga araha wannan ita ce nasiha ta biyu da muke wa ainihin mutane akan cewa su nemi abin akan ilimi kar su fada wa harkar da ainihin ka ko kuma da jahilci sa'annan nasihar mu ta gaba ita ce lalle kai alhaji ka tabbatar da cewa daren Arafa ka kwana Amina saboda akwai wasu mutawwafai waɗanda in ka je za a hada ka da su ai wannan shine mutawwafin ku ma'ana shine jagoran ku shi yake guiding naku shi yake muku jagoranci wuri kaza to zai ce maka ai ba komai ba sai ka kwana daren Arafa Amina ba a karka bi wannan shawarar tashi waɗannan mutawwafan mafi yawancin su ba malamai bane abin da yake faruwa mutane ne waɗanda suka tafi suka je suka zauna tikari ne wasu bakaken fata ne ɗan Najeriya ne ko ɗan Sudan ko ɗan Senegal ko mutanen Ghana ko makamantan haka sun je sun zauna su sun waye gari zaman su a kasar Saudi Arabia ba karatu suke ba amma dadewar su ta sa sun zama kamar ƴan kasa dan haka sun san nan sai su rinka wa mutane jagoranci suna karban dan wani kudi a hannunsu to su abinda suke kokari su marmaza in sun dauke ka za su nuna maka kaza su marmaza su je su nuna maka su sallame ka su sake samu wani passenger dan haka su manufar su ba wai ibadar ka ta cika ko a'a an dai dan yi shu da kai to shikenan alhaji sai kai gaba sai sake nemo wasu wannan kuskure ne kwana Amina din nan abu ne wanda yake lalle yana da matukar muhimmanci a daren Arafa kuma hakika ne daren Arafa dai shine kamar yadda ka san kowanne dare sabanin wasu fatawoyi wanda yake mu kanmu da muna ganin cewa kamar su ne daidai amma ba su ne daidai ba hakika in aka ce gobe Arafa to wannan daren da ake ciki a yanzu shine daren Arafa an gane to a daren Arafa din nan to ka kwana a ainihin wato Mina to wannan abu ne wanda ana nuna maka muhimmancin shi kamar yadda yake ka kwana a ainihin Muzdalifa a daren sallah in aka ce gobe da safe babbar sallah to wannan daren ka kwana ainihin a daren Muzdalifa waɗannan abubuwan dukkanin su sahihiyar magana annabi sallallahu alaihi wasallama yayi kuma ma musamman kwana a ainihin Muzdalifa a daren sallah na daga cikin rukuni mafi ƙarfi daga cikin rukunai na aikin haji ka kwana a ainihin daren Arafa a Mina, a daren ainihin abin nan kuma sallah, ka kwana ainihin a Muzdalifa. Sannan abu na hudu ko abu na gaba da muke maka nasiha akai shine, gaskiya saboda Allah kasar Makka da Madina Allah ya albarkace ta ana zuwa yin ibada jama'a, ko da azumi ko ba da azumi ba, ko lokacin hajji ko ba lokacin hajji ba, zaka samu akwai jama'a da dama. To wannan jama'a da dama sai ta sa wani lokacin duk yadda zaka yi sai ka ketara gaban masallaci. To ketara gaban mai sallah kuma mutun yana sallah ka zo ka wuce ta cikin wata kwana wadda babu yadda zaka yi sai ka ketara gaban masallaci. To abinda muke baka shawara duk da haka kai ta ka tsantsan. In yanzu zaka ketara kaman mutum biyar, inda yadda zaka yi ka ketara biyu ka kaucewa uku, to kai haka. Dan wasu ba sa ta ka tsantsan din kai sai kaga suna ta tafiya a gaban masallata. Wannan kuskure ne. Kuskuren da ya faru akan haka abu biyu ne. Abu na daya, wasu malamai ne ke cewa ba komai saboda an bada wasu hadisai da basu inganta ba, cewa kasar Makka duk ko ka bi ta gaban mai sallah babu komai, waɗannan hadisai basu inganta ba. Abu na biyu kuma wasu basu sani bane, wani bai san cewa haramun ne a wuce ta gaban mai sallah ba. To sai a kiyaye duk yadda zaka yi kai taka tsantsan. Sannan taka tsantsan na biyu, kai taka tsantsan ka kai sallah kusa da mace. A Madina dai wannan matsalar tana da sauki kwarai da gaske, amma a Makka saboda cikowa wani lokacin wallahi zaka samu kanka a tsakiyar ainihin mata, tare da cewa bangaren mata daban, bangaren maza daban, amma yadda mazan ke fama da jahilci mata ma fa ba a bar su a baya ba. Su ma suna fama da jahilcin, wasu matan sai suka gansu kawai a cikin sahun maza sun zo sun tsaya, sai kaga sun sa namiji nan sun sanya namiji a tsakiyar su. To irin wannan kai in kaga haka yi kokari kai ka ba su guri, in ya zan baka iya musu nasiha su baka guri. Ba daidai bane kana sallah ainihin kun hada sahu da macen nan, ko da matar ka ce aka ce in za ku yi sallah, ko a nan gida za ku yi sallah kai da matar ka, sai ta kasance a bayan ka. Balle a ce a kasar Makka sahun dama da kai mace, hagu da kai mace, wannan ainihin kuskure ne, mummunan kuskure. Haka wajen tawafi, wajen tawafi ƴan uwa alhazai da masu umara su kiyaye, da wajen sa'ayi. Kai in ka sani wata matar bata sani ba, kana kauce mata tana kutso maka, to in ta kutso maka yi kokarin ka kauce, tare da cewa alhamdulillahi akwai hay'atul amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, akwai wasu committee, wasu jama'a ne waɗanda ba gwamnati ta dauke su aiki ba, aiki suke na fi sabilillahi, su kuma kadai aikin su da suke yi shine kula da wajen tawafi da wajen sa'ayi, suna kokarin raba maza da mata. In suka ga wani namiji ya kutsa yana cikin mata yana ta abin nan, sai su dan cikin lumana haka, alhaji dan kauce nan, dan kauce nan, kaga nan mata ne, ko kuma ku dan gyara nan kadan, haka da taushin hali suke yi, ba wai buge ka za a yi nan a make nan ba, a hankali ake haka. Ina fatan mun gane. To duk da haka kai kokarin kiyayewa, kar kai cudani da ainihin maza ai da mata, ko kuma ke kake fada cikin maza ki ainihin wato yi cudani da su. Waɗannan duk a kiyaye waɗannan abubuwan da kyau kwarai da gaske. Sannan nasiha ta gaba, wannan nasihar ga malamai ce, malamai magada annabawa, annabawa ba su bar dukiya ba, ba su bar sarauta ba, me suka bari? Ilimi da aiki da ilimi da kuma yada ilimi. Malamai su yi amfani da damar da suke samu in an tafi wurin aikin hajji ko umra wajen karantar da al'umman musulunci addini, domin duk irin rigingimin da zaka ga muna da su musamman a nan Najeriya, rikicin ƴan izala da ƴan ɗariƙa da ƴan shi'a da ƴan al'ada da ƴan ba ruwan mu, in aka je kasar Saudi Arabia sai kaga kowa ya natsu, in aka ce ga malami na wa'azi sai kaga jama'a kowa ya taru. To tunda haka ne malamai su yi kokari a wannan halin, su dan zauna su karantar da mutane wasu abubuwa waɗanda suke da muhimmanci na addinin musulunci, musamman game da harkokin aikin hajji da umra, tunda ana cikin ibada ne. In ka dan samu dama ko ka zauna ko a daki ɗaya ne aka hada ku da alhazai biyu ne, uku ne, hudu ne, a matsayinka na malami sai ka ce to ya kamata ku sani gobe sallah ga ayyukan da ake na ranar sallah, ana kaza ana kaza ana kaza, inda mai tambaya yayi tambaya kaza kaza. To malamai su amfani da wannan damar wajen da'awa zuwa ga kira. Manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yana daga cikin lokacin da ya karfafa addinin musulunci da izinin Allah, baya samun damar yin wa'azi a da a lokacin ainihin da ya fara da'awa, amma in Allah ya kai lokacin aikin hajji tun a jahiliya sai ya fita, alhazai sun zo daga Madina, daga Yaman, daga kasar Sham, daga kasashe, an taru a Makka za a yi aikin hajji, sai rinka cewa jama'a cikin ku ko akwai wanda yake son aljanna, akwai wanda yake son shiriya,
akwai wanda yake son ya samu dacewa a wurin Allah, to ku zo ku bi ni, ni manzon Allah ne, Allah ya aiko ni. Quraishawa dangi na sun kafirce mini, sun kiyarda da ni. Anan ne fa mutanen Madina, allazina tabawwa'u ad-dar wal imana, mutanen alheri, mutanen Madina waɗanda Allah ya musu yabo da cewa yadda suka mallaki Madina haka fa suka mallaki imani. A ce wannan gidan naka ne, duk garin nan ba mai shakka gidan nan naka ne. Sai Allah yake kuma yadda kowa yadda gidan nan naka ne, to shi kuma Allah yadda imani naka ne. Mutanen Madina kenan jama'a, wallazina tabawwa'u ad-dar wal imana, suka mallaki kasar Madina, imani ma nasu ne. Jama'a mun gane wannan da kyau, suka rungumi manzon Allah a wannan lokaci. Daga wannan lokaci ne Allah ya ɗaukaka addinin musulunci. A wurin aikin haji suka haɗu da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Lokacin jahiliya ya fara musu da'awa, mutanen Makka sun ki, su mutanen Madina suka je suka kai labari. Da suka kai labari, sai aka zo aka turo kwamitin dattawa, suka zo suka tattauna da Annabi, suka musulunta, suka koma kuma suka ce sun shirya ya dawo garin su yi musulunci. Saboda haka malamai, a ji tsoron Allah, da ku je kuna rikici shin kwana Amina, ku ba za a kwana Amina ba, malamai su yi ta bala'i a ƙasar Makka kamar za su yi dambe. Wani faɗan kuma duk da malaman nan suke ba dan Allah suke ba, ane ne dan an ga yalla faiwa ne ya zo aikin hajji ko umra, da ruwa ne ya tashi ya nuna duk ya fi waɗannan ilimi, dan shi ya samu yalla faiwa ne ya ba shi kati, in an komo ya je ofishin shi ya je kaza, duk abin yana komawa ga duniya. Saboda Allah, ku je ku karantar da mutane addini. Mutanenmu suna son ibada amma ba su sani ba. Zaka ga mutum ga ya ɗauko Qur'ani zai karanta, ga shi ga Ka'aba bai wuce a ce tafiyar ainihin minti ɗaya ba, ko kuma ga shi ma yana kallon Ka'aba, a Ka'aba yana zaune a Ka'aba, ya ɗauko Qur'ani zai karanta, amma saboda ba a san addini ba, sai ya rufe Qur'anin, sai su ci gaba da gulma, sai su ci gaba da tseguni. Jama'a, ga Ka'aba kana kallo, ba wai daga Najeriya kana jin labarin ta ba, wannan Ka'aba ce a gabanka kana kallanta. Ga Al-Qur'ani, ka ki karanta Qur'ani, ka ki girmama Ka'aba, ka ki mutunta Allah, ka koma kana gulma. Irin wannan ya kamata sai a samu wani malami sai je zauna a cikin su. Jama'a, mu dubi alfarmar wannan wuri, a ce mu yi gulma a Najeriya, kuma mu yi gulma a Makka. Jama'a, gulma kuma a ce nan Qur'ani ne a gaban mu, dama da mu, hagu da mu Qur'ani ne, kuma mu zo muna gulma. Ka dan jawo hankalin su. Ya kamata ai mu san cewa wannan wuri ne da idan kai sallah kwaya daya, sai kai irin ta dubu a masallacin garin ku, sannan za ta yi daidai da ta nan. Ya kamata ka sani da cewa duk sanda ka kewaye Ka'aba su bakwai, ka zo kai sallah raka'a biyu, za a rubuta maka ladan kai umara sabuwa. Jama'a, ya ba za mu bar irin wannan, duka da jawo hankalin su. Abinda ake bukata kenan, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Haka Allah yake, duk cikin halittar da Allah yayi na mutane, babu al'ummar da suka kai al'umma Annabi Muhammad alheri. Me yasa? Allah yake suna umarni da kyakkyawa, suna hana mummunan aiki. Saboda haka sai malamai su dage wajen ainihin jawo hankalin mutane zuwa ga addinin musulunci. Me yiwuwa wani lokacin tattaunawa kuma za ta kai sai an dan ja, in ka faɗi wata magana wani ya ce a'a. To, tare da cewa Allah ya ce faman farada fihinna alhajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajji, wanda ya dauki harama aikin hajji babu jayayya, babu fasikanci, babu kwarkwasa. Jayayya anan al-Imam Ibn Hazm yace kashi biyu ce: jayayyar tabbatar da gaskiya da jayayyar danna gaskiya. Duk jayayyar da ta zama za a tabbatar da gaskiya ne, anan babu laifi akan a tsaya a tattauna, amma duk da haka ba za a yi kayaniya bane. A kai da kace kwana a ainihin Muzdalifa ba dole bane, me dalilin ka? Shi kuma sai ya ce saboda kaza, kai kuma sai ka ce ba ga kaza 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 kaza, kaga jayayya kuke anan, amma ta tabbatar da gaskiya. To, wannan jayayya babu laifi a kai, amma jayayya irin wani ya taka ka, kace malam ba ga ka taka ni, Allah ya isa fa, wallahi zan je ga Ka'aba sai roki Allah, Allah ya kauna ka, Allah ya kaza 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 kaza. Kaga wannan jayayya ba ta da ma'ana. Ana son mutane su zama masu yatewa a wannan wuri. Aka ce so ake ma mutum ya taka ka, kafin ya ce maka ya haƙuri, kai ka ce ba komai. Saboda so ake a samu natsuwa a wannan wuri. Jama'a, mala'ikun Allah ne suke jira a wannan wuri, kamar yadda hadisi ya zo sahihi cikin Musnad al-Imam Ahmad da Sunan Ibn Majah, cewa in aka hau arfa gaba ɗaya, sai Allah ya dubi waɗanda suka hau arfan nan, sai ya ce bayina duk baki ɗayan ku na gafarta muku, shedan kai kuma ka je yau ka kunyata. shine annabi yace tunda ake ganin shedan a cikin kuka da ihu da ya shiga uku ba a taba ganin irin wannan ranar ba saboda ya sha alwashin ga musulmi sun taru ya bazo jama'ar shi su tabata musu harka su tafa su shigantaka da an sauka arfa sai Allah yace din na gafarta muku aka ce shedan ba a taba ganin inda ya bara ya shiga razana da tashin hankali irin wannan rana ba jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu saboda haka jayayya ba ta da kyau jama'a musamman a wannan wuri wanda yake wuri ne mai natsuwa akwai wasu abubuwa kuma har wa yau waɗanda mutane suna ganin cewa in kai su laifi ne a shi fa addinin musulunci Allah yana cewa wa ma ja'ala alaikum fid-din min haraj Allah bai sa muku tsanani a addini ba babu zafi babu kunci a cikin addini duk wanda kaga yana yin musulunci yana shan wuya to ya zargi kanshi shine ya kaga abin da yake ba daidai ba sallah dai duk sallolin yini raka'a 17 ne gaba daya azuba kai raka'a 2 la'asar raka'a 4 azhar 4 magriba 3 isha 4 ya zama raka'o'i 17 inda zaka mutu kana yin wannan Allah ba zai tambaye ka dan me baka yi nafila ba jama'a mun gane wannan da kyau ashe addinin musulunci babu tsanani a ciki sallan nan kana yi a tsaye kaji ba lafiya ba zaka iya ba aka ce zauna baka iya a zaune yi a kwance ka fita cikin hankalinka aka ce an yafe maka ita wannan ibadar da kuka gani ba fa ita ce za ta sa mu samu aljanna ba sai dai sababi yake Allah yayi ne dan ya gwada mu tabarakallazi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir allazi khalaqa almauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah madaukakin sarki ya shar'anta mana wannan ibadar ne dan ya ga waye zai yi da kyau ba wai da yawa ba yi da yawa in ka kwana kana sallah ba Allah ne yace ba in ka yi ne kana sallah ba Allah ne yace ba baka yi ba amma abinda Allah yake so ka tsaya kai da kyau ya ga kyan niyyarka ya ga natsuwarka don haka jama'a su gane yana daga cikin abubuwan da shari'ar musulunci bata tsananta mana akai ba shine kana cikin haramar aikin hajjinka zaka iya mallakar ainihin wato tufafi biyu ko fiye da biyu na harama yadda in wannan yayi datti sai ka cire ka sa wannan yadda kai kanka kana da buƙatar wanka zaka ainihin iya yin wanka din nan ba a ce shikenan in ka shiga harama sai ka zauna ka zama kamar dan kaciya ba kai duku-duku babu wanka babu wanki a'a addinin musulunci addinin tsafta ne jama'a shi kanshi masallacin haramin sai ka ji kawai yana kanshi ana kunna turare da abubuwa nan na kanshi da annuri da sanyi da ni'ima to kai kanka kana doyi masallaci na kanshi ina akai kenan dan haka addinin musulunci ya yadda kana aikin hajji zaka iya wanka ka wanke jikinka ka wanke kanka ko da garin wankan nan gashi ya fadi babu komai gashin da aka hana ka tabawa shine da gangan ka ya aski ko da gangan ka yanke kumba amma in larura ce ta sa garin wanka gashi ya zuba ko ka ci cuɗa kanka babu laifi akan haka haka nan babu laifi ga mutumin da ainihin yake cikin aikin hajji taje kai dan wani yana da suma dan dan yana daga cikin abin da ake so in ka san cewa bana zaka je aikin hajji ana so ka tara suma sumaka ta yawa yadda in ka je ka aske ta to zaka samu lada mai yawa wannan haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi saboda yadda ya tara suma dam Aisha tace wani lokacin har sai yarin dan kwarar da suma haka yana daddafe ta haka saboda tayi yawa sallallahu alaihi wasallama to wannan suma kaga kafin ranar sallah mai yiwa bukata za ta kama ka ji kana so ka rinka taje kanka da kum to babu laifi in kai haka ba kai laifi ba sannan babu laifi in bukata ta kama a ce za a yi maka kaho aka aka ce sai an aske wurin aka ce babu laifi akan haka musamman ga wasu bayanai da zamu zo ni wajen daukan harama dan yanzu nasihohi ne ake maka ba a fara siffanta umara din ko aikin hajji ba in bukata ta kama aka ce za a yi maka kaho ko za a yi maka allura sai aka ce amma sai an aske gashi kaza ko sai an kankara gashi kaza aka ce babu laifi ainihin akan haka saboda an samu a cikin hadisin ainihin Abdullahi dan Buhaina yace annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi ainihin wato kaho alhali yana cikin haramar aikin hajji a wani wuri wanda yake mai suna Lahyu Jamal wanda ainihin hanyar Makka ne wato yana cikin harama kenan a daidai tsakiyar kanshi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma babu laifi duk da an ce alhaji baya shafa turare a jikin shi amma ai mai yiwuwa an fita za a dan yi sayayya kana cikin haramar aikin hajjin ka zaka ce bari zaka dan sai tsaraba ko cikin tsaraban nan da zaka sai mai yiwuwa akwai turare to babu laifi dan ka san sanin turaren da hancinka haka kaji wanne ne yafi kanshi wanda zaka siya sawa a jika ne aka hana
amma dan ka dan sa a hanci ka dan san sana babu laifi akan haka. Haka kuma babu laifi ka samu ainihin laima ka rinka amfani da ita, saboda kasar maka kasa ce wani lokacin tana da zafi matuka, to in ka ji zafi ya tsanani zaka iya samun laima kana amfani da ita. Abinda aka hana ka kana aikin haji shine ka kawo hula ko rawani ka aza a kanka, amma duk abin da ya ketara kan rumfa ce ko tanti ko laima ko mota ko wani abu makamancin haka, babu laifi ainihin akan haka insha Allahu ta'ala, in kai abu ne wanda yake daidai ne. Sannan kuma babu laifi ga mutumin da yake aikin haji ya sanya ainihin tabarau ko kuma ya sanya ainihin agogo. Ku duba jama'a, waɗannan abubuwan ba cewa aka yi kai ba fa, ba cewa aka yi lalle kana aikin haji sai ka sa agogo ba, amma ai ko a yanzu ba lalle bane, ba dole bane ka sa agogo ko, amma wai in kana so aka ce ba laifi, in kana so ka sa tabarau ba cewa muka yanzu zaka tafi aikin haji sai tabarau ba, a'a in kana sa tabarau dama, to ko ka zo kana aikin haji ko kana umra ko lokacin sallah duk zaka iya bari, dan tabarau kamar sutura ce wanda yake ko dai yanzu ana sawa galibi dan bukata, don haka zaka iya sa agogonka, zaka iya sa ainihin tabarau. Haka nan abin da ya shafi zobe ma babu ainihin laifi akan haka insha Allah. To maza in za su shiga harama aikin haji kamar yadda zamu zo ni magana, dole fa sai sun tube kayan su gaba daya, ko dan dress ba zaka bari ba, ko kamfai ba zaka bari ba, sulle zaka yi. To kaga akwai matsala, domin ka daura zani a konfasan ka, ka kawo mayafi ka yafa a kafadar ka, ina baka zuba kudin ka, yadda ka biya kudi ka tafi aikin haji ko aikin umra, haka wani ya biya dan ya je ya sata, yadda kai kake biyan kudi ka je kai haji ko kai umra, wani kuma ya biya ne dan ya je ya karba kudin ka, to ashe kaga dole ne ina za kai da kudin ka kenan, zai yi kai ta rike kudi a hannu? Ba zai yi ba. Shari'ar musulunci ta zo da sassauci, zaka iya samun tela ya dinka maka jaka wanda zaka saka kudin ka ainihin a gaban ka, haka kana jin dumin abin ka, in yaso koda ya kai ka daure ta baya ne babu laifi. In kuma ba haka ba, akwai belt, akwai bell wanda ake siyarwa, wanda yake bell ne zaka daura shi asali, ba dan wai ka daure bell ba, amma bell ne amma da jaka a nan din shi, ka daura shi fam, ga kuma jaka da zi a gaba, ka zage ka ciro kudin ka, kaga abin da ya cire kudin nan to Allah ya kiyaye ya cire al'auran ka yi gaba da ita. To saboda haka kaga babu laifi akan haka, in kai haka shari'a bata tsananta akan wannan ba, saboda shari'ar musulunci ba so take kaje kana aikin haji kana bara ba, kana aikin umra kana bara. Mutanen kasar Yaman da haka suke, ba sa zuwa da guzuri, da an tambaye su sai su ta bara a Makka, su ta bara a Madina, me yasa ba kwa guzuri, sai su ce ai mu mun dogara ga Allah, sai Allah ya ce a'a watazawwadu, ku yi guzuri, fa inna khayra zadi taqwa, amma guzurin da yafi komai shine na tsoron Allah, amma dai ku yi guzurin kudi, dan haka sai ka rinka kula. Sannan in ka je wurin wanka, dan a wurin wanka an fi ko ina fata, mutane ba su sani ba, tunda a wurin wanka zaka cire kayan ka karate, na daga cikin abin da zaka cire hadda da kanna, don ka cire haramin ka karate, mai wanka karate zai zuba ta wani bangaren wurin wani wankan, tunda dakuna ne daki daki haka, in ka sa shi katangar tana da tarayya da waccan, in ka sa ka sa wannan bel din na kudi, wani yana can mai wabarawo ne yana wankan, sai janye wannan din kafin ka taho, sai hada da haramin naka ya janye, ya zama baka fito tsirara ba, to kaga me yafi, haramin nan naka samu leda mai kyau mai nagarta, ka shiga da ita kana tubewa, sai ka sa, sai ka kulle a leda ka, sai ka aje a kafa, ruwa in ya buje ta leda ce abin sai da dabara, in ba haka ba sai a kai ka a baro ka. Allah ya kiyaye. To ka kiyaye waɗannan abubuwan, suna da ainihin muhimmanci kwarai da gaske, Allah madaukakin sarki ya tsare mu. Domin wasu suna cewa a kasar Makka, yaushe a kasar Makka za a irin wannan, a yau din nan suka faɗa a gidan rediyon Saudi Arabia, a yau an kashe wani mutumin kasar Makka, ya kashe matar shi, ya kashe uwar matar da uban matar, saboda kawai rikici ya hada shi da matar shi, ta tafi ta yi yaji gida, yana zuwa kawai sai ya sa bindiga ya harba matar, ya harba uwarta, ya harba ubanta, yau shi kuma aka harbe shi an sauka masallacin Juma'a a kasar Makka din. Yau kuma aka datse wa wani mutumin kasar Masar shi ma hannu a nan kasar Makka, duk a kasar Makka suka yi laifi. Saboda haka wannan ba dalili bane, wannan ba dalili bane, ka lura da kyau, Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. A takaice waɗannan su ne manyan nasihohi dai waɗanda muke ganin gabatar maka da su kafin ga aikai ga ainihin tafiya ga ainihin aikin umra, wanda yake shine gaba na farko da za a fara bayani insha Allah. Amma waɗannan abubuwan duk da muka gaya maka, ka kiyaye, ka sani da cewa kasar Makka Allah madaukakin sarki ya azurta waɗannan mutane da kuɗi da albarka. Annabi Ibrahim ya yi musu addu'a,
addu'an nan da yayi musu ita ce take bin su. Madina manzon Allah ya musu albarka, biji sai biji kenan, taren dangin manyan annabawan Allah. Annabi cewa yake, ya Allah, kamar yadda Ibrahim ya roke ka kasa albarka ga Makka, Allah ina roƙonka ka saka ta a Madina. To dan haka waɗannan ƙasa ba su da matsala. Sannan Allah ya musu wani abu da muke fatan Allah ya mana a Najeriya. Menene wannan abu? Shine Allah ya azurta su da shuwagabanni masu sanin haƙƙin talakawa, shuwagabanni masu sanin haƙƙin talakawa. Kuma anan nake jawo hankalin jama'a, wannan ashe dalili ne akan ƙasashen mu addu'ar alheri ya kamata mu yi musu. Annabi Ibrahim addu'a yayi, wa iz qala ibrahimu rabbi ja'al hadha baladan amina, Allah ka sanya wannan gari ne limana mai zaman lafiya, warzuq ahlahu min ath-thamarati man amana minhum billahi, Allah wanda duk ya imani da Allah a wannan garin, Allah ka azurta shi da ƴaƴan itatuwa. To ba kafiri a Makka a yanzu. Saboda haka idan yalo ake nomawa a garin ku, ba a nomawa a Makka, idan zaka sai yalo guda daya naira 10, in ka isa Makka sai kaga yalan nan daga garin ku aka kwasa aka kai, amma can sai an tara maka guda 20 sannan ka siya naira 10. Ma'ana in zaka sai guda 1 naira 10 a kasar ku, a can da aka kai shi madadin ya ƙara tsada sai ƙara araha. Saboda albarka, waɗannan irin albarka ita muke fatar Allah ya sa mana a kasar mu. To dukiya dai Allah ya kawo ta a Najeriya, zaman lafiya Allah ya kawo shi a Najeriya, amma matsalar da aka rasa ita ce an rasa shuwagabanni masu amana. Wannan irin amana da su suka samu shuwagabannin su sun kula da su, shi yasa ba su cikin bakar wahala a kasar. Waɗannan harami guda biyu, Makka da Madina, masallacin Ka'aba da masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallama, wuri ne waɗanda yake ma'aikatu ne masu zaman kansu. Kamar yadda ka san a kasar ku akwai ministan kwallo da wasanni, akwai ministan kaza, akwai ministan kaza, to akwai ministan da yake shi aikin shi kawai kula da masallacin Ka'aba da na Annabi. Sannan wannan ministan kuma bai isar ba sai aka baida shi kamar matsayin director yake ma a ma'aikatar. Shi sarkin kasar gaba ɗaya shine Fahad, to shine shugaban wannan ma'aikatar da ke kula da Ka'aba da ainihin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallama. Don haka sai ka ji khadimul haramaini sharifaini, mai hidima ga harami guda biyu masu daraja. To sakamakon haka jama'a, siminti in ya danyi datti dan kadan haka suka zo suka wanke shi sai gabe wanku ba, yanzu nan za a kawo inji nan take zai babbace shi, yanzu nan ya zuba wani kafin minti 5 ya bushe. Jama'a mun gane wannan abin da yasa ne wannan bayani shine duk wani kwatance da zamu yi maka yanzu ta iya yiwa ka je ka ga ginin an canza shi. Domin mutumin da yaje aikin hajji shekara 10 da suka wuce, ina tabbatar muku da cewa in yaje a bana to zai ce da ba Makka yaje ba, wani garin yaje. Saboda komai zai samu ya canza. Jama'a mun gane wannan da kyau. Yanzu a zaman nan da can wurin da ake yin Safa da Marwa fili ne kawai, amma a yanzu fa an gine ya zama wani dogon daki ne kawai, in ruwa ake in ma me ake ofa baka sani ba. Sannan karkashin kasa air condition ne an yi computerizing air condition kawai, yana huro muku sanyi daga karkashin kasa ba ma wai a bango ba. Abin da yasa na faɗi wannan, akwai abubuwan da meyuwa in muka ce maka wuri kaza duba kaza, in ka je sai ka ce ka je baka gani ba, meyuwa sun ga wannan abun ya kamata a canza mishi fenti ya zama kaza, ko ginin gajere ne a mai da shi kaza, ko kaza ne yayi kaza. Mu zamu maka gurgurdan abin da ainihin muka sani ne, a kuma abin da ginin yake a yanzu insha Allahu ta'ala. A takaice ka sani da cewa malaman fiqh suka ce in ka zo sallah bakin ka zai ce Allahu akbar a yayin da kake daga hannu, zuciyarka kuma za ta kudurta irin sallar da za ka yi, shine tunanin sallar da za ka yi ya zo maka a zuciyarka, bakinka ya ce Allahu akbar, hannayenka kuma ya daga ya nuna wa Allah cewa ka sallama gare shi. Kun ga abubuwa uku sun yi aiki, waɗanda dama waɗannan abubuwa su ne rukunin ɗan adam: gaɓoɓi, zuciya, sai me, sai baki. Da baka ka ce Allahu akbar, hannunka kuma a aikace ya nuna ta yi saranda ga Allah, zuciyarka kuma ta tuno irin sallar da za ka yi, wannan shi ya nuna cewa mahallin da ake yin niyya shine ne zuciya, anan ake niyya. A cikin sallah kuma to a ina ne ake tsayawa a yi niyya tun farkon ta wajen kabara harama ko? To ina son ka gane cewa niyyar aikin haji da niyyar umra, tare da cewa tun daga nan gida ƴan gidan radio suna ce maka maniyyaci maniyyaci maniyyaci, to amma akwai inda in aka je ake daukan niyya, akwai inda in an je nan ake tsayawa musamman a dauki niyya. Wannan wuri shi ake kira miqati, miqati al-makani, miqati na wuri. Ka sani da cewa waɗannan gurare, wasu wuraren Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗe su tun masu garin ma basu musulunta ba, amma Allah ya nuna wa Annabi za su zo su musulunta daga baya sai ainihin su dauki wannan auren harama aikin hajjin su. Misali, mutanen kasar Iraki a zamanin Annabi ba musulmi bane, mutanen Iraq. To amma duk da haka sai Annabi ya ce mutanen Iraki za su irk, nan ne wurin haramar su. Sai kai mamaki me yasa, saboda Allah ya nuna Annabi za su musulunta, in sun musulunta sun zama al'umma shi, to Annabi bai ya manta da su kenan? A'a, Annabi na kowa ne. Mun fahimci wannan da kyau? To mu kuma mutanen yammacin duniya, misali kasashen yammacin Afrika da mutanen kasar Sham, kasar Syria, namu miqatin shi ake kira al-juhufa. Al-juhufa, wannan juhufa asalin shi kauye ne wanda yake daidai da kogin Maliya, kusa da kogin Maliya. To amma matsalar da aka samu shine saboda kasancewar wannan wuri ruwa ya hadiye shi. Yanzu babu wannan wuri fiye da kamar shekara 500 da suka wuce, wannan gari babu shi. Jama'a mun gane wannan? Yanzu ya zama mu mutanen Najeriya, bari in rinka magana tamu, Najeriya, kasashen Sierra Leone, kasashen Ghana, kasashe dai West African countries, mu mutanen yammacin Afrika, miqatin mu babu, yanzu ruwa ne a wurin. To sai malamai suka ce kana da ɗayan abu biyu in dai baka so ka shiga rigima. Abu na ɗaya, kai mutumin yammacin Afrika, ko dai ka bi abin da sunna asali ta so da kai. Asali sunna ta so tun daga gidanka, a Zaria kake, a Kaduna kake, a Sokoto kake, tun daga gidanka ka yi wanka, wankan shiga harama, ka ainihin sanya turare a jikinka, ka ɗaura haraminka. Harami ga namiji shine zani da mayafi. Zanin nan za ka yi ɗauri ne na kwarjalle, ba irin ɗaurin zani na mata da za ka rinka yana sulluɓewa kana jawowa tun da tsirara kake, ka yi sake kana tunanin wando ne jikinka sai a ganka. Don haka kaga ya kamata ka koyi ya ake ɗaura kwarjalle. Za ka ɗaura shi ne in ka tattaro shi ɓangarenka na dama, ka haɗa bakin gaba ɗaya biyu, sai ka kifo shi gabanka, sai ka bi sai ka nannaɗe su gaba ɗaya. Don Allah sun dai ba gudun fanfalaki za ka yi ba zai sulaɗe ba. Don haka ka kiyaye wannan. Sannan mayafin da zaka dora mayafi ne ka rufe jikinka. In ka ga dama ka iya rufe kanka kamar yadda amarya take, tunda baka je ka dau harama ba, anan in ka ji kana jin sanyi zaka iya rufe ko ina na jikinka, ka fesa turare har a jikin shi haramin. To shikenan, sai ka fito daga gidanka, Sokoto ne, Kaduna ne, Zaria ne, Maiduguri ne, Dola ne, ina ne, Kano, duk inda ma dai kama kai tsaye, sai ka wuce filin jirgin sama. In ka wuce filin jirgin sama, yanzu baka dau harama ba har yanzu, amma kayan harama ne a jikinka. In Allah ya sa al'amarin kasashen mu ya gyaru, yadda daga fitowa daga gidanka zaka zo ka hau jirgi ka tafi, ba wai ka zo kana kwana a tasha ba. In dai daga fitowa ne kaga kana shiga jirgi, shikenan kana zaune da haramarka kenan. Idan aka je daidai inda ya kamata mu mutanen Afrika ta yamma mu dauki harama, za a faɗa maka. Amma ba a faɗa maka ba, dai sai ka iya tambaya shin ina ne daidai wuri kaza. Shikenan aka ce gashi an zo daidai ruwa ne. Dama yana cikin ɗabi'ar jirgin ruwa, galibi in aka zo a jirgin sama, in aka zo inda babban kogi ne ko teku ce, sai ka ji kamar ana jawo shi. Shine Bahaushe yake ƙarya, yake cewa wai aljanun cikin kogin Maliya ne suke jawo shi. A'a, ɗabi'ar jirgin sama in dai zai wuce ta saman teku ko wani babban kogi, sai ka ji kamar jan shi ake. To kana jin haka, to an zo daidai inda miqatin mu yake kenan. To ka'ida malamai suka ce saboda jirgin sama gudu ne da shi. Kuma ka ce maka saiti da Zaria, misali, kar ka ce sai an zo Zaria. Dab da a zo Zariyan sai ka fara, domin gudu ne da shi, zai iya wuce Zariyan nan a cikin kifin haka. To ashe in aka ce maka daidai wannan tekun, me ya kamata da kaji an zo dab da wurin? To sai ka ɗauki niyyar abin da zaka tafi. Yanzu zaka tafi tun da zaka yi tamattu'i ne, in kai umra ka ajiye ka zo ka ainihin yi hajji, shikenan sai ka ce labbaika umratan. Wannan bakinka ne yake faɗi, ba ita ce niyya ba. ba niyya bace labbaika umratan. Dama Allah ya kira mutane ya ce ku taho aikin haji da umara ko, to yanzu sai kamar an ce wa nazo, to yanzu kai ka samu hali shine ka amsa kira kenan, sai ka ce labbaika umratan, Allah ina amsa kiranka. Jama'a mun gane wannan, Allah ina amsa kiranka. To daga wannan lokaci bakinka ya faɗi haka, zuciyarka kuma sai ta kudurta wannan abin da zaka yi. To daga nan sai ka ci gaba, labbaik allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak, labbaik allahumma labbaik. Ka ci gaba da talbiya har akai ka jidda, har ka shiga Makka. Sai in ka je dabda ɗakin Ka'aba, zaka shiga inda Ka'aba, sai ka yanke saboda yanzu zaka fara aikin umrarka. To jama'a ga lokaci yayi, to sai a sa wani kasa da cigaba ko, saboda a dan karasa ko, insha Allah. Wato subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha